sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Juma'a 8 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarki Alhaji Gumen Letar da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fara cika muku wannan shirin. A cikin shirin zamu ji inda aka tsaya game da tantance kasafin kuɗin Najeriya daga ƴan majalisun dattawan ƙasar. Haka kuma zamu ji yadda masu ruwa da tsaki a Najeriya ke ci gaba da bayyana hanyoyi da matakan wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummomin ƙasar. Muna ɗauke da rahoto na musamman da ƙasar Kamaru sai kuma labaran wasanni. Amma da farko sai mun fara da shan labarai.
Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya suna neman dala biliyan 8 don aiwatar da dabarunsu na yin rigakafi ga kashi 40 cikin 100 na kowace ƙasa a ƙarshen wannan shekarar da kashi 70 cikin 100 zuwa tsakiyar shekarar 2022. Shirin zai sa ƙasashe masu arziki su rika musanyar kwanakin bayar da allurar rigakafin cutar da ƙasashe masu ƙarancin tattalin arziki, sannan kuma zai sa ƙasashe masu wadata su cika alƙawarin bayar da allurar rigakafin su ga COVAX. Shirin da ke da manufar samar da daidaituwa wajen raba allurar rigakafin COVID-19 a Amurka. Kuma wani binciken da aka wallafa ranar Alhamis a cikin majalar likitocin yara ya ce sama da yara 120,000 marasa rinjaye a Amurka sun rasa masu kula da su, ciki har da iyaye ko kakanni sanadiyar cutar ta COVID-19. Binciken ya kasance na haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyin kula da cututtuka da rigakafi, Jami'ar Imperial College London, Jami'ar Harvard, Jami'ar Oxford da Jami'ar Cape Town da ke Afirka ta Kudu. An maido da ayyukan zubar da juna biyu a asibitocin jihar Texas aƙalla guda 6 bayan da wani alƙali na tarayya ya dakatar da doka mafi tsauri a Amurka da ta haramta zubar da ciki. Amma sauran likitoci sun yi taka tsantsan, suna tsoron umarnin kotu ba zai daɗe ba, kuma gudun kada lamarin ya sa su fuskanci fushin hukuma. Ba a san iya adadin zubar da ciki da asibitocin Texas suka yi saurin yi ba a ranar Alhamis, bayan da alƙalin gundumar Amurka Robert Pittman ya dakatar da dokar da aka sani da ƙudurin Majalisar Dattawa na 8, wacce tun farkon watan Satumba ta haramta zubar da juna biyu da zarar an gano akwai alamun rai, abinda yawanci kan faru a tsakanin makonni 6. Kafin umarnin mai shafi 113 da yammacin Laraba, wasu kotuna sun ki dakatar da dokar wacce ta hana zubar da ciki kafin wasu mata su ma san suna da juna biyu. Ga dukkan alamu, hukuncin bai haifar da komawar abubuwa daidai a Texas ba. Aƙalla asibitoci 6 na Texas sun dawo da ayyukan zubar da ciki a ranar Alhamis, ko kuma suna shirin sake yi, a cewar Kelly Kraus, mai magana da yawun cibiyar da ke fafutukan kare 'yancin haihuwa. Akwai asibitoci kusan 24 na zubar da ciki a Texas kafin dokar ta fara aiki a watan Satumba. Manyan jami'an Amurka sun ce sun yi imanin Amurka da Mexico na shirye don sabunta yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro gabanin babban tattaunawar tsaro tsakanin ƙasashen biyu a ranar Juma'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai haɗu da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da babban lauyan Amurka General Merrick a Garland a birnin Mexico don abinda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira babban tattaunawa kan batutuwan tsaro. Wanda zai wakilci birnin Mexico zai kasance sakataren harkokin waje Marcelo Ebrard da sakatarorin majalisar ministoci da hukumomin tsaro. Manyan jami'an gwamnati sun faɗa yayin wani taron wayar tarho a ranar Alhamis cewa Amurka tana gabatar da wani sabon shiri wanda ake kira US-Mexico Bicentennial Framework don tsaro, kiwon lafiyar jama'a da kuma neman hanyoyin da za su ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro. Shugaban Amurka Joe Biden na ziyara a birnin Chicago a jihar Illinois a wani sabon yunkurin ganin kamfanoni sun buƙaci ma'aikatansu su yi allurar rigakafin bayan umarnin da ya bayar na yin allura ga ma'aikata a wuraren kasuwanci da kamfanoni. A wannan makon, kamfanin jirgin sama na Southwest ya kasance sabon kamfani a baya-bayan nan na Amurka da ya buƙaci ma'aikatan su yi allurar rigakafin COVID-19 bayan umarnin da Biden ya bayar a watan Satumba. Masana kiwon lafiya sun ce umarnin na shugaban ƙasa ya sa jama'a sun rage shakkun da suke nunawa kan allurar rigakafi. Yayin da kusan rabin jihohi 50 na Amurka suka aiwatar da irin wannan umarni, wasu gwamnonin Republican sun kai ƙarar gwamnati akan cewa buƙatar ta sabawa 'yancin kai. Ƙwararrun lauyoyi sun ce wannan ba hujja ce mai ƙarfi ba idan aka yi la'akari da abubuwan da ake buƙata na sauran alluran rigakafi kamar ƙyanda da shan inna. Duk da allurar rigakafin na kyauta ne, cibiyar kula da cututtuka da rigakafi ta Amurka ta ba da rahoton cewa kashi 65 ne cikin 100 na al'umman ƙasar kaɗai suka karɓi allurar farko. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya ce ƙungiyar tsaro ta NATO tana nazarin zaɓin da za ta ba da goyon baya ga rundunar haɗin gwiwa ta G5 Sahel da ke fama da rikici kan iyakoki uku na ƙasashen Mali, Nijar da Burkina Faso, inda tashin hankalin masu jihadi ya yi sanadin asaran dubban rayuka, kamar yadda wata wasiƙar Guterres ta nuna wacce kamfanin dillancin labarai ta AFP ya gani. Guterres ya ce ya gamsu da buƙatar samar da ofishin tallafi na Majalisar Ɗinkin Duniya ga rundunar G5 Sahel wacce ta kunshi sojoji kusan 5,000 daga Mali, Mauritania, Niger, Chadi da Burkina Faso, inda yake fatan za a samar da kuɗi ta hanyar gudunmuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce irin wannan dabarar za ta kasance hanya mafi inganci don samar da tallafi mai ɗorewa ga rundunar haɗin gwiwar, amma har yanzu Amurka, wacce ita ce take ba Majalisar Ɗinkin Duniya tallafi mafi tsoka, ta yi watsi da shirin wanda Faransa da ƙasashen Afirka da dama suka ba fifiko.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla jibin naira triliyan 6.26 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce sai an ciyo bashi kafin a toshe shi a kasafin kuɗi mafi girma da ƙasar ta taɓa samu ya ɗauki hankulan shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan da wasu 'ya'yan majalisar waɗanda suka bayyana ra'ayoyi akan matakan da majalisar za ta ɗauka don ganin kasafin ya yi wa al'ummar ƙasa tasiri. Wakilar sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana.
Wannan kasafi da shugaba Buhari ya mata take da kasafi na samar da ci gaban al'umma ya samu ra'ayoyi daban-daban daga 'ya'yan majalisar dokokin kasar, kama daga shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan wanda ya nuna damuwarsa akan yadda aka samu wagegen gidi a kasafin. Ya ce dole ne majalisar ta yi aikin tantance kasafin daki-daki domin a rage yawan wasu kuɗaɗe da za su samu shiga lalitar gwamnati wajen toshe gibin. Shi kuwa Sanata Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa ya yarda ana ciyo bashi, amma yana ga ba Najeriya kaɗai ke cin bashi ba.
Gwamnatin Birtaniya tana da bashi a kanta na trillion pound sterling, trillion uku sashi a naira pound ɗaya na Ingila kusan naira 670 ko 700. To ana bin su bashi na trillion uku. Abin la'akari anan shine waɗannan basussuka da ke kanmu wanda za a ƙara akan ayyukan shugabanmu ne. Aikin jirgin hanyoyin jirgin ƙasa da aka fara ba a gama ba, kusan ba a fara nasu ba, ina cikin kasa ne kawai da aka yi. To yanzu an tabbatar za a fara wanda ba fara ba ko za a gama da ba gama ba insha Allah.
A lokacin da yake nashi nazarin, Sanata Baran Jibrin wanda yake shugabantar kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa ya yaba ne da irin ayyukan more rayuwa da za a yi da kasafin kuɗin.
To ana buƙatar wato a zaburar da tattalin arzikin ƙasa. To ta yaya za ka zaburar da tattalin arzikin ƙasa sai wajen kashe-kashen kuɗaɗe na yin abubuwan gina ƙasa? To yayin da ka zo ka fara yin wannan, to kowa zai tabbu tun daga lebura wanda zai je wajen aiki da ɗauku da mai tifan yashi da mai gini da mai inji da injiniya da ɗan kwangila da mai sai da kosai ma abun da alala. To kowa zai tabu saboda in aka taba to ka ganga baki ɗaya lazumi sai ya motsa.
Amma Sanata Abdullahi Ibrahim ɗan baba daga jihar Sokoto ya ce ba a nan jido ce saka ba.
Ni gaskiya wannan kasafi ɗin da aka yi ba shi yake damuna ba, abin da yake damuna na sha magana kan shi ko wace tun 2016 na kai waɗanga maganganu na cewa ba gyaran yaran ba dai ta yi mai matsalar da kenan ana yin budget sahidud amma babu wani tabbacin cewa wannan budget din da za a ke yi ana iya implementing nashi akwai na san nayi wani bincike 2016 gaskiya budget din da aka yi projected revenue abinda muka yi doki cewa zai shigo a jihun federal government ya shigo amma kuma budget din nan ba kawai zan ci kashi 60 bisa 100 nashi kawai aka gabatar to ina ne aka yi da difference sauran kudin kenan an shigar da wasu ayyuka waɗanda gaskiya ba su cikin kasayin kudin da shugaban kasa yi
za a yi amfani da kashi 22 na kasafin wajen siyo kayan magance matsalar tsaro naira trillion 3.6 wajen biyan basussukan da aka ci a baya sannan a yi amfani da naira trillion 4.1 wajen biyan albashin ma'aikata su kuma ƴan fansho an ware musu naira biliyan 579 duka dai za a kashe naira trillion 16.3 a matsayin kasafin kudin shekara 2022 Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda. Masu ruwa da tsaki a Nigeria na ci gaba da bayyana hanyoyi da matakan wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummomin kasar da kuma magance sauran batutuwa da suka zama kalubale ga bunƙasar tattalin arziki da zamantakewa. A hannu guda kuma, ita ma cibiyar ƙwararru kan ayyukan hulɗa da jama'a ta Nigeria, NIPR, na shirin gudanar da taron zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa a makon gobe. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Taron da zai wakana ne a shiyoyin shida na Najeriya kuma da Tasliya Usine da ke jagorantar kwamitin shirya taron a shiyar arewa maso yammacin kasar yayi ƙarin bayani.
In ka duba masu aikin public relations da mun ai kullun abin da suke kokari shine hada alaka dangantaka a zauna lafiya. Duk inda kaga suke aiki abin da suke kokarin yi kenan. To kaga abin da muke bukata ai kawai ku zo da ra'ayoyinku. Kuna iya zama a junanku ku zauna ku ce to mu ga abinda muke so in yaje ya fada a matsayinmu
kin dai masana lamuran tarihi irin su Malam Ibrahim Ado Kurawa ke da yaki ne kan magance matsalolin da suka dabaibaye Najeriya
duk wannan kalubale ne bai rusa kasa ba shekara nawa kana ji ana cewa kullun a ce Najeriya za ta rushe a fito da wannan fitina a fito da wannan fitina amma ba ta rushe ba wannan kalubale ne abin da ake cewa challenges kuma duk kasa da ta duniya tana da challenges to amma mu mutane ba za su iya fahimta cewa wannan kalubalen za a iya maganarsa kuma idan da za su fahimta 'yan siyasa su yi siyasa ta gaske cewa jam'iyya ta zama tana da manhaji ɗinta to jam'iyyar Najeriya ba su da manhaji abinda suke da shi kawai an haɗu za a yi mulki kowa ya zo manza a mutum ya zama shugaban ƙasa ko gwamna kowa zai zo ya abin da ya ga dama ne ba abin da jam'iyyar take masa ba kuma kai ko da shekara 8 za ka yi ai ba za ka iya gyara ƙasa a cikin shekara 8 ba jam'iyyar ita ce za ta iya yin tsari da za a shekara 50 a gyara ƙasa amma dai almuhim duk wanda yake magana kuma yake son ai magana zaman lafiya a Najeriya zai san cewa muna da kalubale kuma ya kamata wannan abubuwan a zauna a gyara su ba kuma za su gyaru ba idan ba mutane ne na gaske suka shiga harkar siyasa ba
shi kuwa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masani kan lamuran mulki da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano na cewa
a gina wa 'yan ƙasa san ƙasar su yadda cewar zaman Najeriya dunkulalliyar ƙasa ya fi alheri akan awarwatsi sannan a saka musu alfaharin cewar Najeriya ita ce ƙasar da tafi kowace yawan baka fata a duniya a saka musu jin cewar Najeriya ita ce shugaba a Afirka sannan su gani a aikace cewar rayuwarsu tana ta canzawa tana ci gaba wanda da baya iya cin abinci yanzu ina iya ci wanda da baya iya sake sabuwar riga a shekara ina iyawa wanda makarantar yayansa suka gare shi yanzu yana iya kai su
to kowace rawa gwamnatin Najeriya za su taka wajen aiwatar da shawarorin da taron zaman lafiyar da haɗin kan 'yan ƙasa da cibiyar ta NIPR za ta yi
duk abin da za a yi a gaban ma gwamnatin za a yi in Allah ya yarda kuma za su ji matsayoyi da ke zuwa daga jihohinsu saboda haka ina ganin ai su ne ma za su fara sanin me ma ake ciki kafin ma gwamnatin ta tare
tarayya tunda za a fara yin nan kamar na zones din aka kowace jiha za ta ta gabatar kuma ga gwamnonin nan azumi suna ji to kafin mu kuma mu dauka mu tafi da shi ma sama duk sun ji kuma na tabbata za ki kokarin gabatar da irin waɗannan abubuwa da ya cancanci su su gabatar
Dr. Sile ya Usile kenan member a kwamitin koli na cibiyar kwararru kan ayyukan hulɗa da jama'a ta Najeriya NIPR Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gai da Muhammad Ibrahim Kwari to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan
shine da za mu tsallaka kasar Kamaru inda Awwal Garba zai shigo da rahoton sa na musamman
Shugaban gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru kuma Prime Minister kasar ta Kamaru Musa Joseph Jengote ya kai ziyarar aiki a bangaren ɗan Awari Allah ya fara da jihar Kudu maso yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki na wannan bangaren kana ya yi musu bushara da cewa wanda kasar Kamaru za ta yi kokari domin ta maido da zaman lafiya a wannan bangaren nasu kasancewar an kwashe sama da shekaru hudu ana cikin matsalar zaman lafiya sannan Prime Minister ya sake tsallakawa cikin jihar Arewa maso yammacin kasar ta Kamaru musamman ma a babban birnin jihar Baminda anda anan ne fa kafin fara taron sai dan Awari masu dauke da makamai suka fara harbin kame uwa da wabi nan take sai dogaran shugaban gwamnatin kasar suka aiki da Prime Minister wanda ne sa ya tambayi mazaunin a garin na Baminda kuma mai sanya idanu akan harkokin da suke faruwa a wannan yanki na masu neman datsa a kasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu kan wannan matsalar da ta kunno kai wanda har kai ga yin harbe-harbe na kame uwa da wabi domin ziyarar Prime Minister kasar kuma kasancewa shi dan wannan shashin ne alhaji Mutare Baminda ya yi mini ƙarin haske kamar haka
farko abin da zaka gane shine ƙaryan gwamnatin ne su yaron suka so su tona asirin gwamnati da take cana zaman lafiya shi saka da shi John Gute so suka buga bindiga su nuna masa cewa ba zaman lafiya na biyu kuma abin da za a yi gyara abin ne shine dole ne a zo a duba yadda bangaren English ta hade da bangaren Faransa ya hadewan yake akwai kuskure a wajen hadewan ya za a yi gyara a yi kuskure ma a wajen in akai kuskure ma sai a tashi tare amma an hanki yadda cewan da haka abun yake cewan bangaren English ta zo ne ta hade da bangaren Faransa to abun ba zai yi ba domin ainihin abin da yake cizon wayannan kenan a zuci har suka ce to sun gommace ma ya zama cewan kasa ce ta kanta wanda take zaman kanta ba ruwan ta mara gwamnatin Kamaru ko kuma gwamnati ta dauke abu mafi tsaka-tsaka ba decentralization ba ta kira a dauki federation a buga shi na biyu kuma gwamnati ba ta gaskiya yawanci abin da take faɗa ba ta cikawa ta ce ta ba da special status ta ce abubuwan da malamai suka tambaya guda nawa ne aka aiwatar har mutane na gani domin akwai wani abu wanda aiki ne idan kana yin shi mutane za su gano cewa kana aiki idan baka yin shi kuma fa mutane ba za su gani ba a takarda kana yi to saboda haka waɗannan su ne abubuwan da yake bata mutane zuciya
daya hannun kuma faduwar darajar naira ce ta kawo wa 'yan kasuwa na kasar jamhuriyar kamaru cikas musamman masu sayar da dabbobi domin suna kai kayayyakinsu daga kasar kamaru zuwa kasar tarayyar najeriya kana suna buƙatar sayar da waɗansu hajjojin nasu ma haka zalika dai masu shigar da shinkafa da kuma man fetur a kan iyakokin kasar su ma sun shiga tsaka mai wuya a yayin da ba za su iya ɗaukar kuɗin naira ba domin su mai da su zuwa ga tsefa idan suka yi hakan za su faɗi warwas wannan ne yasa na tambayi wani mahauci kuma ɗan kasuwa sannan kuma magidanci Alhaji Rabi Isma'ila kan wannan matsaloli da suke fuskanta ga yadda hirta mu ta kasance. Ina tare da Rabi Isma'ila wani ɗan kasuwa ne a ƙasar Kamaru kuma musamman ta ɓangaren saye da sayarwa na shanu da kuma namomiya. Me zaka faɗa akan wannan matsala da ya kullo kai musamman na faɗuwar darajar naira kuma ɗan kasar Kamaru suna makwabta ne da kasar Najeriya to shin akwai wani matsaloli da kuke fuskanta ne a yanzu haka?
To matsala da ake fuskanta ba wani matsala ba ne su dai faɗuwar canjin faɗuwar kuɗin Najeriya da suka faɗi naira wato ya sa shanu daga Kamaru ba za su shiga Najeriya ba saboda su ɗan kasuwa Najeriya masaya shanu ba za su iya canza kuɗin su zo su sayi shanu ba su zo su ɗauka su kai su sayar su ci riba. To sakamakon haka sai sa mu kuma anan ba mu samu hawan farashi na shanu ba anan muna nan farashi mu yana nan daidai kamar da yake a da ba mu samu wani ƙarin farashi ba akan saniya.
To yanzu kana ganin cewa kamar masu sayan shanu daga ƙasar Najeriya suna shigowa ƙasa kamar ne su zo bitin ke su koma da abin su karo siya.
Eh to kamar wani yanda sun zo da wani kaya ne daban kan za su iya shigowa da kaya wani daban su zo su sayar wannan ana yi amma ka sayi kaya daga Kamaru ba ma sai ana kaɗai ba gaskiya ba kowa ba ne ba kowane irin kaya ba ne za ka saya a yau da a nan Kamaru ka mai da shi Najeriya ka sayar ka ci riba saboda matsalar faɗuwar naira nan.
To ya kace ganin kamar masu kayayyakin masarufi shinkafa mai da sauransu wanda da ana kaiwa ƙasar Najeriya wato yanzu bai zai yi ba kenan.
Eh kamar wannan mai kan a nan Kamaru ya ƙaru to a nan mai da muna saya kamar lita biyar nan yana nan jaka shida da tuwasa amma yanzu ga jaka shida da sita ne an ƙara kuɗin mai. An ƙara kuɗin shinkafa da yake gaman jaka goma a da yanzu yana nan jaka goma sha ɗaya a ko kuma na jaka goma sha ɗaya da rabi. To sakamakon haka yana iya kasancewa idan mutum ya siya ɗin ko da zai yi ba zai riba da yawa don nan an ƙara kuɗi kuma canji ya riga ya faɗi ba wani riba da za a samu.
Kana ganin cewa kamar 'yan kasuwa idan suke ƙasar Najeriya ba za su yi dawo da wani kuɗi na kuzo gani ba kenan.
Ba za su dawo da kuɗi na wani kuzo gani ba don ka canza an canza ma naira kusan naira 1,000 jaka ɗaya naira 1,000 don 950 to kaga naira 1,000 kaɗai ne babu naira 4,000 ne babu ne ko naira nawa kaga ba zai yi wace ka sai da kaya an ma wannan canjin ka dauko kuɗi ka da shi ba sai dai ka sai wani kayan ka sake dawowa da shi to kuma sayan kayan a can kuma zai zame ma wani kalubale saboda ba lalle ba ne ka so ka san kayan ne zaka so ka zo ka ci riba ba.
Muhammad Hawal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaishe ka har yanzu dai muna Kamaru ga kuma awal din ya dawo da
wasanni a takaice.
A takaice ne kamar da masu na a ranar da mu na a bangaren
kasar baki daya sun fara nuna gamsuwa su da fito waje har zan tsohon dan takarda zan kasar jamhuriyar kamar yayi Samuel Eto'o Allah ya fito garara cewa shi yana bukatar kujerar shugabancin hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru din kafot wanda wannan ne yake dauke hankalin masoya kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar Kamaru malam Zakari mai hasashe ne akan al'amuran kwallon kafa ga abin da yake
Eto Muhammad Awal Garba ni a matsayina na mai nazari kan harkokin wasannin kwallon kafa a kasar Kamaru da ma nahiyar Afrika wannan abin yabawa ne wato wannan labarin da muka samu daga shi kansa wato shahararre dan wasan kwallon kafar nan na kasar Kamaru da ma nahiyar Afrika gabaki daya Samuel Eto'o wanda ga dukkan alamu ya tabbatar da cewa zai tsaya takarar zabe na shugabancin hukumar wasan kwallon kafa bayan an kwashe makonni biyu ana sashe ana cece kuce zai tsaya ba zai tsaya ba to gashi ya fito ya tabbatar shi da kansa a wani sakon Twitter da ya walafa a shafin sa to abu ne mai kyau to amma sai dai idan ka duba yanayin wato yadda ke tafiyar da harkokin wasan kwallon kafa a kasar Kamaru abu ne wato mai kamar wuya ma shi kansa Samuel Eto'o fistin ya canza wato yanayi na tafiyar da wannan hukumar saboda a gaskiya ita hukumar ta kasance hukuma ce ta siyasa ba hukuma bace mai zaman kanta wato hukuma ce mai daukan iko daga gwamnatin kasar Kamaru saboda idan ka duba wato hannun da ministan wasanni yake da shi a ciki amma da akwai wani kalubale ne da yake tattare da wato wannan hukumar wanda a yanzu hakan nan suka fitar da wani da wato mataki da cewa duk mai bukatan tsayawa takarar zabe to bai zai kasance mai takardar wato shaidar kasa biyu ba to wannan al'amarin ne yake cewa umma ta kwariya kuma yake bata mana rai sosai saboda an yi wannan fitar da wannan matakin ne kuma wannan ce a shigar da wannan dokar cikin kundin tsarin wato na zaben ita hukuma ba saboda kowa bane saboda Samuel Eto'o ne domin an ga cewa bayan da zai a ce Samuel Eto'o tsaya takara kuma bai lashe wannan zaben ba to sai aka fitar da wani abu wanda zai iya kawo masa cikas a cikin tafiyarsa da cewa Samuel Eto'o ya kasance mai takardar kasar Spaniya yayin da yake wa Barcelona kwallo yawa na tsawon shekara shekaru to yanzu gashi sun fitar da wannan amma ina mai sanar da kai cewa ita hukumar ko kuma ce kotun wato sauraron karrakin wasanni da ake kira TAS ta fito ta soke ainihin duk wani aiki ko kuma matakan da ita wannan hukumar za ta dauka saboda ainihin ita wannan hukumar
Mama Awal Garba mujar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awal Garba da wannan muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
Majalisar Dinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya suna neman dala biliyan 8 don aiwatar da dabarun su na yin rigakafi ga kashi 40 cikin 100 na kowace kasa a ƙarshen wannan shekarar da kashi 70 cikin 100 zuwa tsakiyar shekarar 2022. Shirin zai sa kasashe masu arziki su rika musanyar kwanakin bayar da allurar rigakafin cutar da kasashe masu karancin tattalin arziki sannan kuma zai sa kasashe masu wadata su cika alƙawarin bayar da allurar rigakafin su ga COVAX. An maido da ayyukan zubar da juna biyu a asibitocin jihar Texas aƙalla guda 6 bayan da wani alƙali na tarayya ya dakatar da doka mafi tsauri a Amurka da ta haramta zubar da ciki. Amma sauran likitoci sun yi taka tsantsan suna tsoron umarnin kotu ba zai daɗe ba kuma gudun kada lamarin ya sa su fuskanci kashin hukuma. Manyan jami'an Amurka sun ce sun yi imanin Amurka da Mexico na shirye don sabunta yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro gabanin babban tattaunawar tsaro tsakanin ƙasashen biyu a ranar Juma'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai hadu da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da babban lauyan Amurka General Merrick a Garland a birnin Mexico don abinda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira babban tattaunawa kan batutuwan tsaro.
Baki da abin da ya sabo ake nan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kimu za ku dosa abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da yake ne gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da matsayin yamma na yau. Sarki Hashim Gumin ne ke cewa ku huta lafiya ga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.